بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan lokaci mai albarka a wannan safiya ta talata a yau muna 12-13 ga watan jumadal ula Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya zamu ci gaba insha Allah ta'ala da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka na Al-Aqidatul Wasiya na babban malami Sheikhul Islam Abu Al-Abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى أولا مسلتي من البركة مسجد طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه لكينا أنقر بهاري كتس أننش كنجر بوشي ودى يوزا متاشع كان درسي نترى إن شاء الله تعالى مالنا كاومنا آيوين القرآني waɗanda suke bayani akan wasu daga cikin manya-manyan sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya zama dole ya kuma zama wajibi akan dukkanin musulmi ya kudilce su a zuciyarsa game da Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin su ne haƙiƙanin sifofin Allah kamar yadda suka zo a cikin Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu tashi insha Allah ta'ala inda malam yake cewa wa qauluhu da fadin Allah ta'ala da yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah wannan ayar ta nuna mana cewa daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala shine yakan yarda da wasu daga cikin bayinsa shi yasa yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ga ayoyi nan da yawa da aka ji Allah yana kawo wannan siga a cewa ya yarda da wani wani ma ya yarda da shi musamman mafiya yawa yakan zo a siyakin bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari walladhina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha kaga Allah ya yarda da sahabbai su ma sahabbai sun yarda da shi Allah kuma yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara haqiqa tabbas Allah ya yarda da mu'minan nan su ne sahabbai a daidai lokacin da suke maka mubaya'a karkashin wannan bishiyan wato da aka yi bai'atul ridwan a karkashin ta saboda haka wannan yana nuna mana cewa siffa ce daga cikin sifofin Ubangiji yana yarda da mutum yarda siffa ce daga cikin sifofin Allah muna fahimta ku malam yace wa qauluhu da fadin Allah ta'ala da yace ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الله يجي ومن يقتل مؤمنا متعمدا duk wanda ya kashe mumini da gangan bisa ganganci Allah ya ce na farko fajaza'uhu jahannamu makomarsa ita ce wutan jahannama khalidan fiha sannan yana mai dawwama da tabbata a cikin jahannama har abada wa ghadiballahu alaihi sannan Allah ya yi fushi da shi wal'anahu Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mishi albarka kaga wannan yana nuna mana ita wannan ayat tana nuna mana daga cikin sifofin ubangiji akwai fushi Allah yakan yi fushi da mutane Allah yakan yi fushi da mutum Allah yakan yi fushi da wasu daga cikin halittunsa idan sun yi aikin da suka cancanci Allah ya yi fushi da su kamar yadda Allah yake yarda da waɗanda suka yi aikin da suka cancanci a yarda da su haka kuma Allah yake fushi da waɗanda suka yi aikin da suka cancanci a yi fushi da su shine Allah yace wa ghadiballahu alaihi sannan wasu ma Allah yakan tsine musu albarka wal'anahu Allah ya tsine mishi albarka kai kaman nan wanda ya kashe mumini da ganga Allah yace Allah yayi fushi da shi sannan kuma Allah ya tsine mishi albarka Allah ya la'ance shi dan kana daga cikin siffan ubangiji Allah yakan yi fushi da mutum yakan kuma yarda da mutum yakan kuma tsine ma wani kamar misali cikin waɗanda Allah ya la'ance su karan farko sune kafirai Allah ya ce inna allaha la'anal kafirina wa addalahum sa'ira lallai tabbas Allah ya la'anci kafirai Allah ya tsine ma kafirai albarka sannan kuma ya musu tanadin wutan sa'ira saboda haka duk kafiri to tsinanne ne a wajen Allah duk wanda yake kan kafirci Allah ya tsine mishi albarka Allah ya tsine mishi albarka duribat alaihimu dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi awdhribat alayhim al-maskana dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya bighayri haqq kaga duk inda kafiri yake to yana tare da fushin Allah yana kuma tare da tsinuwar Allah duk abinda kuma aka saka da kafiri a ciki to tsinuwar Allah za ta sauka a ciki tsinuwar Allah za ta sauka a ciki Allah ya kiyaye mu. Daka wannan siffa ce daga cikin siffofin Ubangiji. Sannan malam yace wa qawluhu da fadin Allah da yace zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu. Allah ya tsine ma waɗancan ne ya la'ance su saboda laifin su shine sun bibiyi abinda ke fusatar da Ubangiji. Sun bi abin da ke fusata Allah sannan sun kyamaci hanyar samun yardan Allah kaga kenan ashe akwai abubuwan da ke fusata Ubangiji akwai kuma abubuwan da ke sa Allah ya yarda da mutum idan mutum ya aikata ayyukan da ke sa Allah ya yi fushi da shi Allah sai ya fushi da shi idan ya aikata ayyukan da ke sa Allah ya yarda da shi to Allah sai ya yarda da shi saboda haka siffa ce ta Allah yakan yi fushi sannan kuma yakan yi yarda to sai dai fushin Allah in Allah ya yi fushi da mutum to in ya tuba ya gyara Allah yana yarda da shi amma in Allah ya yarda da mutum to bai canzawa in Allah ya yarda da mutum bai canzawa shi yasa da yazo magana akan sahabbai da yace laqad radiyallahu anil mu'minina haqiqa Allah ya yarda da mu'minan nan idh yubayi'unaka tahta ash-shajara a lokacin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya me yiwa wani zai ce to ai a cikin su akwai wanda yayi kaza akwai wanda bayan an ce an yarda da shi din yayi kaza yayi kaza Allah sai ya ce fa alima ma fi qulubihim kafin Allah ya yarda da su ya san abin da ke cikin zukatan su daka duk wanda kaga ya shiga cikin wannan yardan har abin da kake cewa yayi din Allah ya san zai kuma ya yarda da shi duk da haka ya yarda da shi saboda kaga kenan naka shine sallamawa da roƙa masa yardan Allah tunda wanda zaka ce yayi ma Allah laifi kaza da kaza kaza da kaza to Allah ya ce na san zai din kuma na yarda da shi to kai kuma naka wanne saura naka na me kuma kaga kai baka da wani ta cewa kenan Allah ya samu dace to kaga idan muka fahimci wannan to zamu gane cewa wajibi ne akan dukkanin mutum yayi kokari wajen ganin ya nisanci dukkanin abin da ke fusata ubangiji da dukkanin hanyar da ke sa Allah ya yi fushi da shi kuma ya nisanci duk wanda ka san akwai fushin Allah ta tare da shi ka nisance shi duk wanda yake da tsinuwa Allah ta tare da shi ka nisance shi daga cikin misali akwai kafirai in ba zama ta lalura ba zama ta kasa ta hada wajen aiki ya hada musulunci bai dan wani da kaunan kafirai da zama tare da kafirai ba addinin musulunci bai dada wannan ba addinin musulunci bai dada wannan ba saboda suna tare da tsinuwar Allah to duk abin da ka hada da su kuma to zai hadu da tsinuwar Allah abin duk da tsinuwar Allah ta sauka a ciki kuma ka san babu kyau kenan babu kyau dan in aka ce tsinuwar Allah ana nufin nisanta abin daga rahamar Allah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana kashedi ya ja kunnan mu da yawan tsinuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysal mu'minu bi-ta'ani wal-la'an mu'mini baya yawan zagi mu'mini baya yawan tsinuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ba a samun shi da yawan tsine-tsine in ƙarya ne Allah ya tsine kaza kaza Allah ya tsine kaza kaza tsinan ne wannan ba dabi'ar musulmi bace wa'annan kalmomin ba kasafai suke fitowa a bakin musulmi ba ba sa fitowa a bakin musulmi saboda addinin musulunci baya son mutum mai yawan tsinuwa shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya cikin wata tawaga a cikin tawagar akwai wata mata tana kan wata taguwa mutane da yawa sun daura kayanta akan kayansu akan wannan taguwar to da taguwar ta dan yi delay sai matan ta hangi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun dan mata rata sun dan mata nisa budan bakin da sai ta ce wannan taguwar Allah ya tsine miki albarka annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji sai ce duk wanda ya san akwai kayansa akan wannan raƙumar maza maza zai dauke la tu sahibna naqatun alaiha la'ana duk taguwan da akwai tsinuwar Allah a cikin akanta to kan ta shiga cikin tawagar mu kusake ta tafi saboda duk abin da ya hadu da tsinuwar Allah to abin ba zai kyau ba abin ba zai kyau ba to kaga yanzu kamar misali a ce mutane da sunan musulmai masu kuma da'awa wai kuma masu da'awan Qur'ani da masu da'awan su cewa su ne Muhammadawa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk fadin duniyar nan su rasa wanda za su hada kai da su a babin addini sai kafirai sai arna wayanda suke tare da tsinuwar Allah shi yasa duk inda suka je suka kamu wannan tsinuwar Allah tana tare da su tambadewa za su yi ba za su kai labari ba ana su kai labari ba saboda akwai tsinuwar Allah ta tare da su akwai tsinuwar Allah ta tare da su kuma mutumin da yake ikrarin shi dan Qur'ani ne dan Qur'ani zalla ne shi ka duba irin ayoyin Al-Qur'ani da Allah ya ta jin hankalin mu akan kar mu kaunaci kafirai kar mu hada kai da kafirai kar mu kasance tare da kafirai duka waɗannan ayoyin yayi wance kali da su ya take su yaje ya hada kai da arna wai target din shine dan ya bakanta wa musulmai masu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laifin kenan wai so yake ya huce haushi akan masu karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka yaje ya hado sauran dangin yan uwansa yan bid'a suka tafi suka hada kai da coci da arna saboda haka wai yanzu da a hada committee da za a dinga zuwa wa'azi in da a tafi wa'azi a kira musulmai a kira arna musulmi ya hauye wa'azi arni ma ya hauye wa'azi ta Allah ya tsine mu wannan wa'azin albarka to yanzu jama'a ko ne kalan wazi da yake ni musulmi na hawo minbarin ce Allah ɗaya ne kirista ya hawo minbari yace Allah uku ne ban warware nashi ba bai warware nawa ba duka a tashi haka kenan tawagan da suka zo wazin duk wanda ka ga dama ka dauka kenan duk wanda mutum ya ga dama ya dauka kenan kenan duk wanda mutum ya dauka yayi daidai saboda kai in mutum yace ya koma kirista baka da hujjar da zaka ci kira shi da kafiri wai shi ma din wannan kristancin wai imani ne kuma wai musulmi ne ke faɗan hakan kuma mai da'awan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba rashin hankali ba ku da zaku ce ku Muhammadawa ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun je kun hada kai da waɗanda ba su yadda da Muhammadur Rasulullahi ba wai dan ku bakanta ma waɗanda suke karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yanzu mu ahlus sunna da muke karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama muna ce duk addini in za a yi dole a yi irin na Annabi wai dan abakanta mana rai shine aka hadu aka ji aka hada kai da wadanda Muhammadur Rasulullahi ma ba su yadda da shi ba bai ma yadda da manzancin manzon Allah din ba amma kuma kun ce ku Muhammadawa ne kuma soyayya manzon Allah ne kuma kun je kun hada kai da shi kuma wai ababin addini wata lalura ce ta babin addini ta gadar muku ku je ku hada kai da arna ababin addini ina laluran take kuma indai za a bi qur'ani zalla akramakallahu indai za a bi qur'ani zalla to tsakaninka da Allah duk inda ka ganshi kace shi zakai indai qur'ani zalla zaka bi ba ayan qur'ani bane Allah ya ce fa iza laqitumul ladina kafaru mi wannan ba ayan qur'ani bace Allah ce fa iza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqabi kuna gamuwa da kafirai Allah ya ce koi ku sare wuyansu ga aya ne ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min alkufari wal yajidu fikum ghilza Allah ya ce ya ku wadanda kuka yi imani ku yaki wadanda suke kewaye da ku cikin kafirai Allah ya ce su samu kakkausan mu'amala tsakanin su da ku ku kausa samu su su samu kaushin yanayi tsakanin ku da su ayar qur'ani ashe ka dauko hadisi sai ya gaya maka in kun gamu da kafirai to wani irin gamuwa sai an hada a wajen yaki idan ka ce ai akwai aya ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbara kaga anan aya Allah cewa ya ku wadanda kuka yi imani in kun gamu da kafirai a wajen gumurzu kar ku juya baya ku tsaya amma Allah bai ce ka taba su ba cewa in kun gamu da arne a wajen yaki kar ka gudu ma'ana ka tsaya kenan duk abin da ya ga dama ya maka tsaya kikam in ya ga dama ya sassare ka kar ka gudu kar kuma ka taba shi din ayan bata ce ka taba shi ba cewa akai kar ka juya kar ka juya abin da aka ce kenan kar ka gudu amma ba ce ka taba shi ba kar ka gudu to ya za ka yi da wayannan ayoyin sannan ina ayoyin alqur'ani da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda ya ku wadanda kuka yi imani kada ku kuskura ku riki makiyanku kuma makiyana a matsayin masoya tulquna ilayhim bil mawadda ku dinga nuna musu soyayya da kauna bayan wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq bayan sun kafirce ma abinda yazo muku na gaskiya sun kafirce ma abinda Allah ya saukar muku na alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo gare ku sun kafirce sun ce ba su yadda da shi a matsayin manzo ba amma Allah ya ce ku koma kuna kaunan su kuna son su Allah ya ce kar ku yadda ku yi haka a suratul ma'ida ma ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ya ku wadanda kuka yi imani kada ku kuskura ku riki yahudawa da kristoci a matsayin masoya majibanta ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi ne su a karan kansu sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibance su daga cikin ku ya kaunace su daga cikin ku fa innahu minhum Allah ya ce to yana tare da su yana tare da su saboda haka su masu suka da sauran yan tawagansa idan da aqidan qur'ani zalla bai kafulta su ba to yanzu hada kai da kafirai ya kafulta su din Allah ya ce duk wanda ya kaunace su a cikin ku to yana tare da su wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum in dai da qur'ani zai aiki to ya zama dan cikin su saboda haka shi ba musulmi bane kristani shi muna fahimta ku ba musulmi bane shi kristani shi saboda haka ina waɗannan ayoyin Qur'anin da Allah yake jan hankalin mu cewa kada ku kuskura ku riki kafirai a matsayin masoya ina waɗannan ayoyin suke ya kai dan Qur'ani zalla ina ayoyin suke ina ayoyin ka duba irin bayanin kashedin da Allah ya mana game da kafirai a suratu Ali Imran Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر يا ku wadanda kuka yi imani Allah ya ce kada ku riki masoya na kusa daga wasu wata tawaga wata jama'an da ba cikin ku ba ku musulmai wadannan mutanen ba sa daga kafa ba sa sassauci wajen ganin duk wani abin da zai wahalar da ku ya tabar da ku Allah ya ce kai duk abinda zai sa ku a cikin wahala shine abinda suke buri. Allah ya ce qad badatil baghdha'u min afwahihim, haqiqa wato kinku da fushi da ku da rashin yadda da ku ya bayyana a bakunan su. Allah ya ce duk yadda suka nuna muku kiyayya kuma wallahi Allah ya ce wa ma tukhfi sururuhum akbar, abinda zukatan su suka boye na kinku Allah ya ce wallahi yafi. Allah ya ce qad bayyana nakumul lakumul ayati in kuntum ta'qilun, Allah ya ce ga ayoyin nan muna ta muku bayani in kun kasance masu hankaltan abubuwa ku gane. Allah sai ya ce bari in ga muku wani abu, ha antum ula'i tuhibbunahu wala yuhibbunakum, Allah ya ce ga kunan yaku waɗannan kuna son su amma su ba sa son ku, kuna kaunar su Allah ya ce amma su ba su kaunan ku. Ga kunan yaku su masu suka da sauran yan bid'a da ya ja ku tafi coci, Allah ya ce ga kunan yaku waɗannan tuhibbunahum wala yuhibbunakum, in dai arna ne Allah ya ce wallahi kuna son su ba sa son ku, kuna son su ba sa son ku. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, kun ce kuma kun yi imani da alqur'ani gaba daya har ma kun ce ku yan qur'ani zalla ne. Wa idza laqukum qalu amanna, in sun gamu da ku za su ce da ku mun yi imani, za su ce da ku muna tare da ku, za su ce da ku muna kaunar ku muna son ku. Amma Allah ya ce wa idza khalu, idan suka kebance kuna fita daga wannan office din kan din da kuka shiga, Allah ya ce kuna yin waje, addu alaikumul anamila min alghayz, Allah ya ce za su ciza yatsa saboda bakin ciki da suke fama tattare da ku ya akai musulunci yake ci gaba, za su ciza yatsa suna kai ba mu so haka ba. Amma da yake kifafu ne ku wai kun tafi coci wai kun je hada kai da arna ku kuma a hakan wai da sunan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsinuwar Allah da take tare da su wallahi sai ta shafe ku, sai ta shafe ku. Allah ya kyauta. Kuma shi da ma shi wannan masussuka tun farkon da ya fara wannan aikin, ka je ka duba Facebook akwai wani pastor onet onet ya sa hoton shi ya mishi addu'a, may God bless this alba, ce Allah ya yi albarka ma wannan mutum. Abin da yake kenan, yace malam retiring from Islam then we turn them back to Jesus, haka ya fadi. Saboda haka kwangila ce suka bashi kuma sun ga aiki yana kyau suna yabawa, haka ne ko baka ba? Dama duk wanda aka bashi kwangila kan ba yana so a yaba ba, to an bashi kwangila sun ga aiki yana kyau kuma suka fito suna yabawa, kuma bai ƙaryata wannan maganar ba, bai kadaita ba. Saboda haka yace ka musu ritaya daga musulunci mu kuma mu maida su zuwa ga Yesu. Yanzu ka ga an dauki hanya ai. Da dai ya ce wai mu ahlus sunna zai mu ritaya, amma yanzu zuwa kai mu ritaya. Zuwa kai mu ritaya. Yan bid'a zuwa kai mu ritaya. Dama dan bid'a shine yake addininsa bisa shakka. Bisa shakka. Shi yasa ai tunda aka fara wannan hayaniyar akwai wani cikin yan bid'a a garin nan. Da ya tashi magana wai sai ce wai wai su yanzu lokaci yayi da za su hada kai da duk wani wanda yake musu kallon musulmai, baya musu kallon dan bid'a, baya musu kallon wane ne, koda ko yan qur'ani zalla ne, in suka zo da su shimfida musu tabar ma su yi lale marhaban da su, koda yan qur'ani zalla ne, saboda ba su musu kallon yan bid'a, ba su musu kallon kafirai, ba su musu kallon mushrikai, ba su musu kallon kaza, saboda haka da su hada kai da su. Saboda haka ko su ne suka zo suna marhaban da su, in dai sun yadda su musulmai ne suna marhaban da su. Amma wai yanzu sai da ya ga cewa ruwa zai kare ma dan kada, wai kuma sai fito wai zai raddi maqidin Qur'ani zalla, haba mallan ai lokaci ya kure ai, lokaci ya kure ai, tun farko kun nuna kuna tare da su, yanzu kuma ba ku san ku kware musu baya ba ai. Kuma dama tun farko dalilin da yasa kuka nuna kuna tare da su shine bakar kiyayya dake tsakanin ku da ahlus sunna, yanzu wai kuna tsammanin kun samu wanda zai taya ku yaki da ahlus sunna, iya magana kenan saboda ku samu wanda zai taya ku yaki da ahlus sunna. Sai da kuka tafi ku tafi ga sunna ba ta tabuwa, ku ne ake ta zaftare muku mutane, to shine kuka zo kuka rada gaba wai kuma wai za ku yi musu raddi taina. Kuma rashin hankali ne dama kalan na yan bid'a. Eh ya zai mutun ya dawo headquarter ku gidan ogan ku kuma ku ce ba ku tare da shi, wannan kai ƙarya ne, wannan labari ne. Kuma saboda rashin lissafi, yanzu ka duba qadiyar da aka yi ta yi akan malam lawan turayon, wannan qadiyar ta zaftare da yawa daga cikin yan bid'a sun dawo ina, sun dawo sunna. To wai saboda rashin lissafi kalan nasu bayan wanda muka zaftare musu muka basu da sauran jama'a maimakon su yi kokarin tattalin wannan to sai masu suka yi zo sai ya ce musu yana tare da su zai taya su yaki da mu da ya shiga cikin su sai ya sake zaftare jama'a yanzu sai yake kokarin barin su da babu da haka yanzu damuwar su a tare na cikin kar su fita ba maganar wasu su shigo ba a'a na cikin ake so a tare kar su shiga na cikin ake so a tare kar su shiga gashi nan ya muku da taya tattara kun da bi cociya gashi nan Allah ya kyauta Allah ya kyauta kuma yana da kyau wallahi gwamnati ta sani cewa duk wani mabarnaci da yake ya dabata a cikin jihar ka akan addini ka zuba ido kana kallo ranar alkiyama Allah zai tsaye da kai akan addinin jama'anka Allah zai tsaye da kai ba wanda Allah zai bashi yanzu wannan masu suka da abin da yake a cikin jihar Katsina da wata tawaga ya deba suna sukar ayyukan gwamnatin jihar Katsina da tuntuna dauki mataki akan sa haka ne ko ba haka da tuntuna dauki mataki akan shi tuntuni da an dauki mataki akan sa amma saboda addini yake tabawa ba ruwan su duk irin kiran da za a yi an yi kira cewa gwamnati ta sa masa mukabala tsakanin shi da malamai a bambance waye akan bata waye akan gaskiya tsakanin shi da malamai ina gwamnatin ta yi wani mataki ta dauka da labari aka kawo mata cewa gashi nan da wata tawaga sun hada kai suna yakar gwamnati ko suna sukar gwamnati da tuntuni kaji maganganun gwamnati akai da tuntuni gwamnati ta dauki mataki akai tuntuni da gwamnati ta dauki mataki akan su amma da yake addini yake tabawa ba ruwan su da addini ba ruwan su da addini din dama mafiya yawan su ba addini bane a gaban su ba ruwan su da addini addini bai dame su ba addini bai dame su ba duk abin da za su yi ma addinin magani suke Allah suka yi ma hidima ba haka bane gani suke Allah suka yi ma hidima saboda haka yanzu gwamna ma zai taho masallacin juma'a in zai zo masallacin nan yayi sallah to tun satin da ya wuce za a ba da sanarwa ba kwamitin masallaci cewa me sati mai zuwa gwamna zai zo nan masallacin yayi sallah saboda haka in ya tashi in zai taho na'iban liman da suke zama a gaba yanda in sallar liman ta rikice zai jawo su su ci gaba sai a kwace wajen a tura su can gefe sai a sa gwamna da sauran tawagansa a gaba saboda haka in sallar liman ta rikice in ya jawo shi sai ya bi shi su fita tare to bai san me zai ba yana jawo shi sai ya bi shi su fita tare saboda bai san me zai ba bayan an yi da sallah kuma liman ya miƙe yi jawabi cewa muna godiya ma gwamna da ya kawo mana ziyara masallaci sallan juma'a wai ya zo a masallaci sai an masa godiya saboda shi gwamna ne sallan juma'a ya zo yi a masallaci sai an mai godiya an gama saboda shi gashi nan shi gwamna ne ko shi wani babba ne a jiha ai daga sanda aka zo masallaci aka yi qadqamatis salatu aka miƙe aka tada sallah to matakin gwamnan ya faɗi kasa yanzu a gaban sarkin sarakuna kake to yanzu din ka zo ɗakin Allah sai an maka godiya din zaka zo sallah sallan juma'a sai ka sanar zaka zo sai an shirya maka waje na musamman saboda kai gwamna ne Allah ya kyauta saboda haka Allah cikin siffofinsa yakan yi fushi da waɗanda suka cancance ya fushi da su da haka yace wa qauluhu da fadin Allah ta'ala da yace falamma asafuna taqamna minhum a lokacin da fir'auna da mutanansa sanda suka fusata mu ai aghdabuna suka fusata mu in taqamna minhum Allah yace sai muka dauki fansa akan su kaga kenan ashe kafirci na fusata Allah kafirci yana fusata Allah da haka shi yasa Allah yace lokacin da fir'auna da jama'ansa suka fusata mu Allah yace to sai muka dauki fansa akan su wa qauluhu da fadin Allah ta'ala da yace walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbabahum wadannan munafikan da suka ki fita yaki ba komai bane ya faru duk uzurin da suke baka Allah ya ce uzurin ƙarya ne dalilin da yasa basu iya fita ba shine walakin kariha Allahum bi'athahum Allah ne ya kyamaci zaburar da su wajen yin addinin sa fa sabbaqahum sai sanya musu nauyin jiki me ya jawo shine saboda munafunci to wannan na nuna mana akwai matakin da mutun yakan kai a sabon Allah da bijire ma Allah to in Allah ya tashi yi masa hukunci maimakon ya hukunta shi da wani abu mara kyau na duniya sai masa hukunci ta hanyar sa masa nauyin jiki duk sanda ake maganar addinin Allah. Allah sai ya kiyamaci ganin sa a wajen hidima ma addinin sa. Saboda haka duk inda aka zo maganar addinin Allah to sai kaga yana jan jiki. Yana jan jiki. Saboda me yayi ma Allah laifi sai Allah ya hukunta shi ta wannan bangaren. Wannan kuma mafi girman ukuba kenan. Mafi girman laifi kenan. To Allah ya kiyaye mu. Wa qawluhu da fadin Allah ta'ala da yace kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna, wato Allah yace ya kai makura wajen zama abun tsana a wajen Allah, an taqulu ma la taf'alun shine ku fadi abin da ba ku aikatawa. Wannan abun tsana ne a wajen Allah. Wannan ya nuna mana cewa Allah yakan tsani abu. Allah yakan tsani abu. Kamar yadda Allah ya ce innal ladhina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum id tud'auna ila al-iman fatakfurun. Allah ya ce innal ladhina kafaru, lallai waɗanda suka kafirta, yunadawna ranar tashin alkiyama za a kiraye su a ce da su lamaqatullahi tsanar da Allah ya muku akbaru min maqatikum anfusakum ya fi girma sama da yadda ku kuka tsani kanku. Id tud'auna ila al-iman, saboda a duniya an kiraye ku zuwa ga imani fatakfuru, kuka kafirce kuka ki kun imani. Saboda haka duk yadda kafiri yake jin yau an busa kaho an tashi al-kiyama yake jin ya tsani kansa, Allah zai ce to ka sani cewa tsanar da Allah yayi maka tafi wadda kai makanka. Tsanar da Allah yayi maka tafi wacce kai makanka. Wa qawluhu da fadin Allah ta'ala da yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru. Waɗannan ayoyin da zamu ji za su tabbatar mana da sifatul itiyani wal maji'i lillahi yawm al-qiyama, siffan cewa Allah zai zo ran al-qiyama. Daga cikin siffan Allah akwai zuwa ranar tashin al-qiyama. Allah zai zo zuwa ga bayinsa. Shine Allah ya ce hal yanzuruna, babu abinda suke jira illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami, face Allah ya zo musu a wata inuwa ta gajimarai, wal mala'ikatu da mala'iku, wa qudiya al-amru, sannan a zo a zantar da al'amari da hukunci tsakaninsu. Allah zai zo ran tashin kiyama. Wannan siffa ce ta Ubangiji. Wa qawluhu da fadin Allah da ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Allah ya ce me suke jira, ma'ana ba abinda suke jira, ba abinda suke zaman jiran daku, illa an ta'tiyahumul mala'ikatu, face ranar da mala'iku za su zo gare su, aw ya'tiya rabbuka, ko ubangijinka ya zo, aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijinka ya zo. Wa qawluhu da fadin Allah da yace kalla, Allah yace a'aha idza dukkatil ardu dakkan dakka, idan aka nike duwatsu aka nike kasa nikewa bayan nikewa, Allah yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu. Allah zai zo mala'iku kuma za su zo su ma sahu sahu da fadin Allah da yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila. Allah yace tuna ranan da sama za ta kece, sama da ta tsatsage da gajimarai, sannan a sassauko da mala'iku saukowa. To waɗannan ayoyin da suka tabbatar ma da Allah siffar cewa Allah zai zo wurin tashin alkiyama, Allah yana da zuwa, to abin da ya kamata mu dauka anan shine zuwan Allah zuwa ne wanda ya dace da zatin Allah, ba zuwa ne yadda muka saba ba, ba irin yadda na taso daga Rulwani kwatas na zo Buhari kwatas nan ba, ba shine siffar zuwan Allah ba. Mu kiyaye wannan da kyau. In ka ji an ce Allah na da siffa kaza, to abinda yake wajibi a kanka shine ka sallama ma Allah akan abin da ya faɗi. In dai Allah bai maka bayanin siffan ba, to ya nuna ba buƙatar sai ka san bayanin siffa. Ban san ko muna fahimta ba. In dai akwai bayanin, akwai buƙatar ka sani, to za a yi maka bayani. abun iya da aka maka bayani to shine ake bukatar ka sani. Ana bukatar ka san cewa Allah zai zo, ana bukatar ka san cewa Allah na da hannu, ana bukatar ka san cewa Allah na da fuska, ana bukatar ka san cewa Allah na fushi, Allah na yalda, Allah amma yaya siffan suke ba ka da bukatar ka sani, shi yasa ba maka bayanin su ba. Allah ya sa muna ganewa. Baka da bukatar ka sani iya abinda kake da bukatar ka sani, to iya abinda za a faɗa maka kenan. To shi yasa Allah madaukakin sarki yayi mana bayanin su, saboda haka Allah zai zo ranan tashin alkiyama domin ya zo yayi hisabi tsakanin bayi, siffan zuwan san ta yaya zai taho, akan me zai taho, yaya tahowar san, yaya wannan ba wanda ya sani in ba Allah, wannan babu wanda ya sani in ba Allah ba. Wa qawluhu, malam yace da fadin Allah ta'ala da yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami, malam yace sannan fuskan ubangijinka za ta wanzu ma'abocin wato girma da karamci. Anan malamai suka ce wani usulubi ne mai girma wajen tabbatar ma da Allah siffan fuska, maimakon ka dauki kamar misali a ƙarshen suratul rahmani Allah ce wayi tabarakasmu rabbika, sai yace me dhil jalali wal ikram, kaga nan dhil jalali ya zama badalli na rabbika kenan. Amma nan da aka zo sai aka ce wa yabqa wajhu rabbika, maimakon a ce dhil jalali sai aka ce dhul jalali, domin zu ya zama badalli na wajhu, kamar ana so a ce maka wato Allah ma baka san shi ba in baka yadda yana da fuska ba, baka san Allah ba in dai baka daina da fuska ba. In dai kace Allah bayi da fuska, to ba dhul jalali kake nufi ba, shine badal kenan. Ban san ko mun fahimta ba. In dai kace Allah bayi da fuska, to wani Allah kake nufi ba dhul jalali ba. Shi yasa ba a kawo shi a tabaraka wa yabqa wajhu rabbika ba a ce dhul jalali ba, sai aka ce dhul jalali, domin dhul jalalin ya zama badal ne na wajhu, maimakon ya zama badal na rabbika. Allah ya sa mun gane. Da fadin Allah ta'ala da yace kullu shay'in halikun illa wajhahu, Allah yace komai zai mutu, kowa zai halaka, abinda zai saura shine fuskan Allah. La hawla wala quwwata illa billah, maimakon a ce da kai abinda zai yi saura shine Allah, sai aka ce da kai abinda zai yi saura zai wanzu shine fuskar Allah. Kullu shay'in halikun illa wajha, to in aka ce maka fuskan Allah ita ce za ta wanzu kan, ai ka san cewa Allah shine mai wanzuwa. Shi yasa anan ma yace wa yabqa wajhu rabbika, fuskar ubangijinka ita za ta wanzu, maimakon yace ubangijinka shine zai wanzu, sai yace fuskar ubangijinka ita ce mai wanzuwa, ma'ana ubangijinka shine zai wanzu, kowa kuma zai mutu. To amma sai aka ce fuskar ita ce za ta tabbata, dan a nuna maka cewa daga cikin siffofin da yake wajibi a kanka ka tabbatar ma da Allah su, akwai siffa ta fuska, akwai siffar fuska. In har kace Allah bai da fuska, to ba Allah da ya halitta sama da ƙasa kake nufi ba, wani Allah dai ka samu da ba. Wa qawluhu, da fadin Allah ta'ala da yace ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, Allah yace ma iblis, ya kai iblisu me ya hana ka, me kata ka, menene dalilin ka da nace kayi sujjada ma abinda na halitta da hannaye na guda biyu kake. Kaga wannan kuma ya tabbatar mana cewa Allah yana da me, Allah yana da hannu. Hannun Allah fa hannun Allah guda biyu ne, kuma dukan su inji manzon Allah ya ce duka hannun Allah dama ne, duka. Ya za a yi su zama dama? Ba a ce ka tambaya ba, ba wanda ya saka. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, yahudawa suka ce hannun Allah guda ɗaya ne kuma a dunkule yake. Sai Allah ya ce ghullat aydihim walu'inu bima qalu, Allah ya ce su ne waɗanda suke da dunkulallun hannaye kuma an tsine musu albarka saboda abinda suka faɗi. Sai Allah ya ce bal yadahu, ku yahudawa kun ce hannun Allah guda ɗaya a dunkule yake. Allah sai ya ce ina, Allah na da hannu. Kaga abinda Allah ya kore ma kansa shine cewa da suka yi hannunsa a dunkule yake, amma ya kore ma kansa cewa yana da hannu a sai ma ya tabbatar ya kuma yi gyara ma cewa ku kun ce hannun Allah ɗaya, to hannunsa guda biyu ne. Bal yadahu, hannayen Allah guda biyun mabasuqatan, a shimfiɗe suke, yunfiqu kaifa yasha, Allah yana ciyarwa ta yanda ya ga dama. Allah yana ciyarwa ta yanda ya ga dama. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi innal muqsidina inda Allah ala manabira min nurin an yaminir rahmani, sai yace wakilta yadaihi yamin, masu adalci Allah ya ce, annabi ya ce dan tashin alkiyama za a sanya su akan wani tudu, wani minbari na haske a hannun daman Allah mai rahama. Sai ya ce ko da yake ma dukkanin hannayen Allah gaba ɗaya dama ne, hannayen Allah duka gaba ɗayan su dama ne. Kaga Allah yana da hannaye kenan. Wa qawluhu, da fadin Allah da yace wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, Allah yace kayi hakuri game da hukuncin Ubangijinka, duk abin da yake faruwan nan yana faruwa ne akan idanunmu, muna gani. Da fadin Allah da yace wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur, Allah yace mun dauki annabi Nuhu mun tafiyar da shi akan ma'abociyar kusoshi da kuma wato ainifin katako, shine jirgin ruwa kenan. Allah yace tajiri bi ayunina, wannan jirgin ruwan tana gudana ne, tana tafiya ne a bisa kan maganganunmu, kan idanunmu, muna kallo. Jaza'an liman kana kufir, dan ya zama sakamako ga duk ga wanda aka butulce masa, aka kafulce masa, shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Da haka Allah ya saka masa ta hanyar ya tseratar da shi a cikin kwalekwale, sannan ya halakar da mi sauran waɗanda suka kafulce masa. Da fadin Allah ta'ala da yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni, Allah ya ce ma annabi Musa, ta yanda na tseratar da kai daga sharrin Fir'auna bai kashe ka ba, shine na jefa maka kauna daga wajena, duk wanda ya ganka sai ji yana son ka. Allah ya ce walitusna ala aini, kuma dan duk abin da zai faru ya faru akan idona, ina kallon komai. Saboda haka Allah ya ce dan abin ya faru akan idona, kaga walitusna ala aini, komai ya faru ne, komai ya faru akan idona. Wannan ya nuna mana cewa Allah yana da me, Allah yana da idanu. Amma yaya idanun Allah suke ba mu sani ba. Ya aka yi ku samu Allah yana da ido gashi a Qur'ani, ya aka yi ba ku samu Allah yana da ido ba Allah bai faɗa ba, ba ku samu siffan idon Allah ba, afwan, Allah bai faɗi ba. Amma yana da ido, eh, a ina ku samu ga aya na Al-Qur'ani, walitusna'a ala aini tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir, ga ayoyina a cikin Al-Qur'ani yaya siffan idon yake ba mu sani ba, ya ba ku sani ba yake, Allah bai faɗa mana ba. Wa qawluhu, da fadin Allah da yace qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir, Allah yace qad sami'a Allahu, haqiqa Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, maganar matan nan wacce take wato musanya da kai game da mijinta, kana fadi, kana tambayar ta tana baka amsa, kana tambayar ta tana baka amsa, wa tashtaki ila Allah, sannan tana kai ƙara, ƙaran mijin wajen Allah, ta zo tana mu annabi sallallahu alaihi wasallam korafi akan mijinta, annabi ya tambaye ta ta bashi amsa, ya tambaye ta ta bashi amsa domin ta kai ƙaran wajen Allah. Sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma, gana wannan da kuka yi, tattauna wannan da kuka yi, Allah ya ji. Inna Allaha sami'un basir, lallai Allah mai ji ne, Allah mai gani ne. Waɗannan ayoyi sun tabbatar ma da Allah siffan mai, siffan ji. Da fadin Allah da yace laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, Allah yace haqiqa Allah ya ji maganar waɗancan da suka ce wai Allah talaka ne, mu kuma mawadata ne, Allah yace din na ji su, ba wai ban ji bane, duk ina jin su. Da fadin Allah da yace am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, Allah ya ce shin wai ko suna tsammanin da ganawansu da suke yi a sirri da tattaunawansu da suke yi, Allah ya ce wai sun dauka ba maji ne, Allah ya ce bala, ina ba haka bane, bayan muna jin su ma wa rusuluna ladayhim maktubun, manzanninmu suna tare da su, duk abin da suka yi suna rubutawa, bayan kuma Allah yana ji duk ganawan da aka yi, Allah yana ji duk sirrin da aka yi, Allah yana ji. Shi yasa Abdullahi ibn Abbas yace kafiran Makka su Abu Jahalin da sauransu sun kasance suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu da wahayi cewa da wane da wane da wane da wane sun zage ka, sai suka ce to yanzu abin da za a yi shine idan za mu zage shi to mu yi ƙasa ƙasa da muryarmu saboda kar Allah sai ya ji ballantana ya faɗa masa. eh kaga zalika mablaguhum min al-ilmi so yayin karshen kurama ne su suke na ilimi yanzu su yi kasa da murya saboda kar Allah ya ci saboda haka suna fadin haka sai Allah ya saukar da aya yace wa asirru qaulakum aw ijharu bi in kun ga dama in kun tashi magana ko ku sirranta ta ko ku boye ta ko ku bayyana ta ko ku boye ta Allah yace innahu alimun bi zati sudur ba ma maganar da aka yi kasa kasa ba a wacce take zuciya ma wanda bata riga ta fito ba Allah ya sani Allah ya sani kaga wacce aka yi ta asiri ga ya an fade ta ku to wacce take zuciya ma Allah ya santa ya alamu khainatul a'yun wa ma tukhfi sudur Allah dai ya sani wa qawluhu da fadin Allah da yace innani ma'akuma Allah yace mu annabi Musa da Haruna ku tafi ina tare da ku asma'u wa ara ina jin ku kuma ina gani sannan Allah yace alam ya'lam bi anna Allah yara Allah yace shin shi mai sabon Allah bai san Allah na ganin shi bane wa qawluhu da fadin Allah da yace allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim Allah shike ganin ka lokacin da ka tashi da kai sallah da jujjuyawanka cikin masu sujjada saboda shi Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne da fadin Allah da yace wa qul imanu Allah yace ku yi aiki fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minina wal mu'minuna da sannu Allah zai ga ayyukanku manzan sa ma zai ga ayyukanku haka nan kuma mu'minai ma za su ga ayyukanku kaga waɗannan ayoyin sun tabbatar mana cewa Allah madaukakin sarki yana ji kuma Allah subhanahu wata'ala yana gani illa iyaka kowa ya sani cewa ganin Allah da jin Allah ai ba irin namu bane haka ne ko ba ka ba mu ɗan adam ganin mu yana da nakasa jin mu yana da nakasa yanzu gashi gari ya waye awa uku baya da suka wuce muna cikin dare idan ka tashi din baka kunna fitila ba za ka ga komai ba me yasa saboda kai duhu na rage maganin ka kaifi haske na ƙara maganin ka kaifi yanzu gashi na daga muryata kuna ji na laspika na dauka ɗan waje ɗan gidaje duka suna ji na ne yanzu inda zan kashe laspikan nan duk wanda yake waje masallacin nan ba zai ji ni ba idan da zan koma gefe in ja mutun ɗaya mu koma gefe nan mu yi magana sauran ba za ku ji ba saboda me jin mu daga murya na ƙara ma jin kaifi kasa da murya yana ne yana rage ma jin kaifi sannan kai ganinka idan da zaka tsaya a bakin titi nan daga nan bakin titi a ce ka tsaya ka hango bayan dake din can can dungun ga mutun can kana ganin shi amma baka san waye ba yana matsowa kana ga mota ce tana ƙara gaba tana ƙara karanta idonka tana ƙara gaba ta saboda idonka ganinka na da tawaya amma ganin Allah fa kamilallen gani ne yanzu bari ba mu misali yanzu ba muna nan Bauchi ba na'am yanzu to daga idonka daga nan ka gani zaka hango taraba eh me yasa ba zaka hango taraba ba ba ta nisa ba ganinka ne yake da nakasa ban san ko mun gane ba Allah da yake saman bakwai bai ganin taraba to daga Bauchi zuwa Taraba da kuma saman bakwai zuwa Taraba wanne yafi nisa daga sama zuwa Taraba to me yasa Allah ke ganin Taraba daga saman bakwai saboda shi ganin sa cikakke ne kamilalle ne nisa baya rage masa gani kamar yadda kusanci baya ƙara masa gani a wajen Allah da abin da yake nesa da abin da yake kusa duka ɗaya ne Allah ya sa muna ganewa mu kuma kaga abin da yayi nesa to ganin ya ragu har akai ma matakin da ma yana ƙara gaba ma but ya bace baka ganin shi baka ganin shi shamaki yana hana ka ganin abu yana hana ka ganin abu yanzu nan da yake bayan katangan nan wayanda suke cin ajujuwan islamiyyar nan yanzu in aka ce mai unguwa ka san daliban yan islamiyyar nan faɗa mana yanzu su waye da waye a cikin ajin nan bai san su ba in ma zaka iya wato ainihin a kildarin cewa na san dai dole akwai wani da wani to ga ya mana waye a tsaye a cikin su waye a zaune yanzu ba za ka iya saboda shamaki ya tare ganinka saboda ganinka yana da me yana da nakasa ganinka yana da nakasa amma shi ganin Allah cikakken gani ne kamilallen gani sawa'un minkum man asalla alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun linnahar Allah ya ce shi a wajen Allah a cikin ku da wanda ya daga murya in zai yi magana da wanda ya kasa da murya lokacin da zai yi magana da wanda ya fito cikin dare yayi abu da wanda ya fito cikin wuni yayi abu Allah ya ce duka dai suke a wajen Allah saboda haka wannan sun tabbatar mana da siffan Allah na ji da siffan Allah na gani to sai mu tsaya akan wayannan ayoyin da Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin.